بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك إموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سادوا وانا يمشي نران الجمعة ودى شيني هدوني وقوكني غوتن الجماد الأخرى ina zaton uku ne ga watan aljumada al-ukhra shekara 4 ga watan aljumada al-ukhra shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa garin madina wanda shi zo daidai da 6 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya mu hada wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu da muka saba yi mako mako karatu cikin littafin muqaddimatul akhdari talifin al-sheikh abdurrahman al-akhdari muna roƙon Allah ta'ala ya kasa da gafara ya rahama masa a darasin da ya gabata wanda shine darasi na 20 yau kuma zai zama darasi na 21 kenan a wancan darasin mun kwana ƙarshen fasalin wato taimama yau zamu tashi sabon fasali wanda malaye masa suna da fasalun fil halid fasali dake magana akan abin da ya shafi haila al'ada to ɗan uwa wannan fasali da zamu shiga cikin sa a yanzu fasali ne wanda musamman ya fi shafan iyayen mu mata shafa ta kai tsaye tare da cewa mu ma mazan ya shafe mu tunda su ne abokan rayuwar mu a matsayin mata na aure gare mu a matsayin iyaye a matsayin kanne a matsayin yayu tunda waɗannan abubuwan suna faruwa da su kuma wato suna ƙarƙashin mu yana da kyau kenan mu ma mu san hukunce hukuncen domin abin da ka iya tasowa na abin da zai iya rikice musu ko suke da buƙatan ƙarin bayani ko dai wata matsala to ya zama alal aqalli kana da wani little knowledge wani dan alal aqalli ko karamin sani ne wanda zaka iya dora ta akan hanya ko zaka iya gane wani abu daga cikin sa to saboda haka mu ma kenan darasin zamu ce ya dace da mu do dai dace wanda ya bai kai irin yadda ya dace da su matan kai sai ba domin maza ba su al'ada ba su haila to ƴan uwa shi wannan kalma na al-hayd wanda ƙarshen kalman ya zo da harafin dadun dadi wanda kun sani al'adan bahaushe harshen sa baya fadan dadun wannan yasa kalman ne dai maimaita ta larabcin al-haidu sai muka mai da shi haila wato haida sai zama haila saboda wato shi bahaushe bai iya fadan abin da ya shafi dadun ba kuma daman shi dadu yana daga cikin harufa mafiya wahalan fita a cikin harufofin larabci shi yasa suke ce masa lughatul dad yaran dadu duk wanda iya dadun ko dai su balansu ko dai su larabawan na hakika ko kuma dai wanda ya zauna da su ya koya daga gare su ko wanda ya koya daga wajen wanda suka koya daga wajen su to shi yasa wato dadun ne yake dan wahalar da mu wasu in kaga in banda yanzu ma da karatu yayi yawa sai kaga an zo fatiha ana walallalin walad dallin amma sai a mai da shi lamun a wani lokacin kuma sai a mai da shi ra'un an fahimta wallahi sai zama ra'un walar ralina to duk wanda yana kasancewa to kun ga a wannan an mai da shi lamun ne sai zama daga haida sai koma haila a hausance to mu koma la larabci din shi wannan lafazi ne alhaidu lafazi ne wanda yake a bisa ga ma'anansa a larabci huwa sailan ko asailan shine gudanan abu gangaran sa idan aka ce abu ya gudana ya gangara kenan dole ya zama mai ruwa ne liquid ne don haka kenan aka ce alhaidu ma'anan sa kwararan wani abu gangarawan sa da kuma saukan sa wannan shine asalin ma'anan wannan lafazi ne alhaidu a lughar larabci idan ka koma a bangaren shari'a idan aka ce alhaidu kalma ce wadda take da ma'anan kamar yadda malam ya kawo huwa damul kharijun bi nafsihi min qubul man tahmilu adatan cewa shi haila wani jini ne da yake fitowa da kashin kansa daga gaban wacce take wato wadda za ta yi daukan ciki a al'adance wannan shine tarifin da malam ya kawo na shi haida din to amma wasu malamai sun ƙara bayani sun faɗaɗa sama da yadda shi malam ya faɗa a bisa ga babin misali kaman Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yayi littafi sukutum da guda musamman akan wannan kesi na jinin mata ya kira shi da suna ad-dima'u at-tabi'iyya lin-nisa wato jini na dabi'a da yake faruwa da mata yayi littafi musamman akan wannan to a ciki sai yake bayanin cewa idan aka ce al-haidu a shar'ance huwa ad-dawratu allati fiha ad-damu min rahibil untha wato shine wani kewayewa da yake kewayowa wani zagayowa ne da yake zagowa a wani lokaci wadda jini ne yake fitowa daga mahaifar mace wadda yake bullowa ta ainihin gabanta ana nufin farjinta kenan ta wajen jinin yake fita fi ayyamin ma'luma a wasu kwanaki sanannu ko dai ya zama a farkon wata ko dai ya zama a tsakiyarsa ko ya zama a ƙarshen sa fi kulli shahrin kuma yakan zo wata wata ne idan ya zo a wata sai dai shikenan sai wani watan kuma madamat qadiratan alal injab matukar da ita wannan matar ana sa ran da ta iya daukan ciki to idan har aka ga alaman wannan jinin ya fara zuwa to alama ce na cewa ita wannan matar za ta iya daukan ciki ta yadda da za a samu mu'amala tsakaninta da da namiji to ta iya yiwa ya zama ciki ya shiga don haka kenan fa huwa damun tabi'iyun wannan jini na al'ada ko na haila jini ne wanda yake na dabi'a laisa lahu sababun min maradin aw juruhin bai shi da wani sababi ba shi da alaka da cewa rashin lafiya ne ya jawo zubansa ko wani miki ne ya faru har ya zama jini yake fita aw suqutin ko abin da ya shafi zuban ciki miscarriage ya zama ciki ya zuba ba haka bane duka aw wilada balantana kuma a ce aiwa abin da yake nufi shi wannan jinin bai da alaka da duk waɗannan ababen na farko dai ba rashin lafiya bane ya kawo shi na biyu ba wani miki bane ko rauni da yasa zuban jinin na uku ba wai saboda matan ta yi bari bane sannan kuma ba wai saboda ta haihu bane shi kawai yakan zo ba wani alama ne na rashin lafiya ba hasali ma shine alamar da yake da lafiyar macen cewa lafiyayya ce idan har ta yi aure ana sa ran za ta yi haihuwa ita ma ta ga zuriyarta rashin yin sa a ce ga matan da ba ta al'ada to galibi yana nuna rashin lafiyar ita matar saboda haka lalle shi wannan jini na al'ada jini ne wanda yake na dabi'a da Allah subhanahu wataala ya halicci ƴaƴan nana Hawwa'u uwarmu kenan gaba daya sai ya zama sun biyo ta duk ƴaƴa mata in dai suna da lafiya suka yi irin wannan idan suka kai shekarun da ake yin to a bisa ga yadda malamai suke faɗa wannan lafazi na alhaidu yana da istiqaqa da yawa aka yi cewa alhaidu kamar yadda muka faɗa sannan aka yi cewa almahidu yadda ma Qur'ani ya kira shi kenan wa yasalunaka alal mahidi lalle suna tambayan ka dangane da abun da ya shafi almahid shine dai haila din ana iya ce masa alhaidatu kamar yadda ana ce masa ad-dawratu ash-shahriyya ma'ana abun da yake kewayowa wata wata kuma haka nan ana ce masa al'ada ma'ana abun da yake maimaituwa aka saba da shi wata wata yana zuwa to wannan duka yana daga cikin muradifat na kalman alhaidu cewa duk wanda kaji a cikin waɗannan yana amsa sunan abinda muka bada tarifin sa yanzu din nan sai dai akwai wani lafazin wajen maganan alhaidatu da fataha wa ha'un ake fadan sa shine yake bada ma'anan haila din amma idan akai kasra ma ha'un din ya zama alhidatu to yakan canza daga ma'anan haila ya koma wani ma'anan daban idan aka ce alhida ma'anan sa shine alkhirqatu allati tastaghfiruha almar'atu wato shine wani dan tsumma ko dai wani tawul ko hankacin da mace take sanyawa a gabanta dan tara zuban jinin sadda yake zuba za mu gane wannan ma'anan a cikin hadisin nana insha Allah kara mata yadda da take cewa laitani kuntu haidatan mulqatan ka ina ma da na kasance wa laitani kuntu hidatan mulqatan, ina mada na kasance tsumman da ake goge jinin al'ada da shi wanda an gama yarwa ake yi saboda irin tunanin abin da yake gaban kowanne dan adam na kwanciyar kabari da hisabi da kuma karshen al'amarin da ya wuce ko aljanna. To tace ina ma da a ce kawai na zama irin wannan ne ta yadda ba ni da wani rigima, ba ni tunanin wani hisabi, ba ni tunanin wani kwanciyar kabari, kawai ni tsumma ne da na rayu wadda ba wani hisabi a kaina. To are takeice mu ma'anan da muke so mu cira a hadisin nata dake cewa laitani kuntu hidatan, to lafazin hida da yazo da wasalin kasra wa ha'un yana cewa kenan shi tsumman ko tawul din ko hankacin din da ake sawa domin a tara zuban jinin wadda amfanin sa yana karewa sanda ya zama jinin ya tsaya. To wannan shine ta fuskar ma'anan ita wannan kalma. Idan muka dawo ta fuskan abin da ya shafi su mata masu yi din, a larabci ita kadai mace ana ce mata alha'idu mai al'ada. Za ku yi mamaki guji cewa ba a sa masa harafin ta'un ba, domin galibi yadda ake ba mata tsakanin namiji da mace a suna ko a sifa shine zama akwai ta'un a ƙarshen sa. Idan aka ce muslimun namiji ta mace muslimatun, haka ne mu'minun namiji ta mace mu'minatun, kafirun namiji kafiratun mace. To haka a bisa ga wannan misali za ku duk ƙarshen harafin ko ƙarshen kalman idan ya zama mace ne akan ƙara ta'un sheke mata tsakanin mace da namiji. To amma sai ku ji anan an ce alha'idu mai al'ada ba ce alha'idatu ba. To me ya jawo wannan? Abin da ya jawo shi shine bisa ittifaqin dukkanin larabawa cewa duk wani abin da aka san cewa mace ne kawai take yin sa, namiji bai tarayya da ita a cikin yin sa, to ba a masa ba a bukatar sai ka sa masa wani ta'un, bata lokaci ne ka bata ma kanka lokaci ne kawai. Don haka al'ada dai an san namiji bayi, don haka ba bukatar sai an sa ta'un ma ballata naka gane wai namiji ake nufi ko mace, dan mace ne kawai, don haka ba bukatar a sa ta'un. Kamar misali alhamilu mai ciki, kun ga shi ma babu ta'un din, wanda inda a yadda muka saba ne sai mu ce alhamilatu mai ciki kenan, amma ina alhamilu kawai ake cewa saboda me an san daukan ciki juna biyu namiji ba yin sa mace ne kawai. Da aka tsayawa ma a ce sai an sa ta'un wannan wani nau'i ne na bata lokaci kawai sai a kira shi ba tare da ta'un ba. Ina fata a fahimci wannan. Abu na gaba shine wannan al'adan da mata suke yin sa mai suna haila ko haida, wato yana nuna abubuwa guda biyu. Abu na farko kamar na faɗa a farko yana nuna lafiyar mahaifan mace, cewa ita din lafiyayya ce da izinin Allah ta yadda da za ta yi aure a samu mu'amala tsakaninta da mijinta, ana sa ran da ta yi ɗaukan ciki har ta haihu. Na ɗaya kenan. Rashin yin sa kun ga kenan illa ne a samu ga macen da ba ta al'ada, kuma ga shekarunta ya kai na ta fara al'ada ɗin. Amma dai duk da haka, wato akwai wanda su halittarsu ba su yin al'adan ma kwata-kwata, ko kuma wutan tana bata al'adan sai in ta dau cikin nema alaman ganin alaman ciki ya shiga ma shine ta yi al'ada ko da sau ɗaya ne. Don haka Allah yana da halitta iri daban-daban, amma dai nan idan muka faɗi haka muna nufin majority ne abin da yake faruwa galibi, cewa mafi yawa idan da aka sa matan duniya gida 100 to da aka samu wajen 90 ko na sama da haka in dai lafiya ce za ta rika al'ada, rashin yin al'ada yana nuna alamar rashin lafiyar mahaifanta ne. A fahimci wannan. To wannan shine hikimar al'ada na farko. Abu na biyu shine al'ada din nan da mace za ta yana nuna cewa kenan fa yanzu girma ya zo mata, ita ba yarinya bace. Don haka na cikin alawomin da ake gane balagar mace shine ya zama ta fara fitar da jini na al'ada ta tare da ita. Mun san alawomin suna da yawa. Bayan abin da ya shafi bayyanan gashi a hammata da kuma gaba, da kuma abin da ya shafi bayyanan mama a kirjinta, da sauran abubuwa na abin da ya shafi mafarki idan ta kwanta ta yi mafarkin ɗan namiji, duk wannan alama ne cewa mace ta balaga. To shi ma jinin al'ada daga wajen ƴa mace alama ne da yake nuna cewa kenan yanzu ba yarinya bace, ta zama baliga, ko da babu duk sauran alamomin sai shi kadai, to yana nuna alaman cewa ta balaga kenan. Ku fahimci wannan. To dangane da abin da ya shafi hikiman yin sa, hikiman yin al'ada malamai sun yi ta kai ka wajen ƙaran junan su sani me ya jawo Allah ya kaddara musu wannan al'amari. To ƙarshe dai mafi yawan abin da malamai suka tafi a kayan sa lura da bincike na likitanci na zamani, abin da yake faruwa shine ita ƴa mace sadda ya kasance ta balaga, shekaru sun zo mata na ta girma kenan, ta fita daga sauran yara, to a daidai wannan lokacin sai zama Allah ta'ala ya halitta wasu koyaye na sinadarin haihuwa a cikin mahaifanta waɗannan koyayen suna nan zaune ta yadda da dan a samu mu'amala tsakaninta da ɗan namiji to ainihin sperm din ɗan namijin zai je ya shige da ki waɗannan koyayen sai zama kaman ya musu barbara har ya zama dalilin su an samu abun da ya shafi daukan ciki juna biyu to sai da ya zama ba a samu wannan din ba ko kuma ko da an samu Allah amma Allah bai kaddara za a samu ciki ba to sai ya zama kenan wannan koyayen nata da ya zama sun rube sun lalace ta yadda amfanin su ya kare to shine da su faffashe su kasance sun zama jini wanda yake mai wari mai kalan baki wanda kun ga akwai bukatan kenan yayi waje zaman sa a cikin mace cuta ne kamar yadda hako alheri ne ga duk wanda yake hako kamar da ba su be cike suka tabbatar domin bakin jini ne yake fita na irin abubuwan da suka taru a jikin mutum to in yayi hako din yakan taimaka wajen raguwan wannan bakin jini din to saboda haka ita ma wannan abun yakan taru koyayen sun faffashe su lalace sai ya zama kenan wannan fitan da zai din shine a matsayin jinin al'ada wanda shi wannan jinin ko wanda dannan koyayen inda za ka Allah zai kaddara ya zama ta samu juna biyu sai ya zama shi dan da yake cikin ta hanyar haka da zai rika samun abincin da zai rika ci daga jikin wannan ababen da Allah ya halitta a cikin mahaifan nata to saboda haka kenan Allah ta'ala yana sabunta wadannan koyayen duk wata ta yadda idan wannan watan har ya kare ba tare da an samu mu'amala tsakanin da damiji ba ko kuma ko da an samu Allah bai kaddara samun haihuwa ba to sai ya zama sun lalace to sai su fita ta hanyar al'ada su fita ta gabanci shikenan wato wannan jinin ya kare ina fata an fahimta wannan dai shine mafi girman abin da malamai suka faɗa na hikiman da yasa Allah ta'ala ya aje al'ada a cikin bangaren mata suka ce wannan shine ya ja mafi yawa mata masu ciki ba su al'ada saboda dama abincin yaro ne to tunda yanzu akwai yaron babu zai fita ba kenan an fahimta kenan rashin ganin al'ada wanda iyayen mausa suke cewa tsallaken wata ma'anar tsallaken wata shine watan nata yazo kuma bata ga komai ba alamu ne cewa ta samu juna biyu kenan munna ake idan amarya ce saboda haka idan akwai juna biyu wannan ba za ka taba ganin sa ba duk da kasancewa wasu akan iya samu wasu percentage na mata suna da cikin amma kuma suna yin jinin al'ada din amma dai galibi kaso 90 cikin 100 na mata in dai tana da juna biyu to babu maganan al'ada to wannan shine hikima na abun da ya shafi shi wannan al'ada to abu na gaba kafin mu dawo cikin littafi yana da kyau mu danyi dan kewaya kadan saboda abun ya dada fito mana fili shin yaushe ne mace take fara yin al'ada malamai sun ittifaki akan cewa laysa hunaka sunnun mu'ayyanun li bad'il haidi babu wani shekaru na musamman da aka ajiye cewa da zarar mace ta kai wannan shekarun da ta fara al'ada kamar a ce shekara 10 ko 18 ko 20 da kaza babu wannan a shari'ar musulunci fa huwa yaktalifu a bi ikhtilafi at-tabi'ati wal bi'a shi al'amarin al'ada fara shi yana bambanta gurgurdan dabi'an ita macen da kuma wato environment da take rayuwa a cikin sa wata Allah ya dabi'anta mai saurin girma tana da gaba-gaban jiki sai ga cewa ɗan shekara 9 ne shekara 10 amma kuma har ta fara har ta balaga saboda yanayin tsarin halittar jikinta wata kuma zaka ga jikinta mai irin tsamin nan ne yadda ta shekara 15 sama da haka ma kuma bata fara ba yanayin al'ada yanayin ɗabi'an da Allah ya gani halittar ta akai sannan kuma yana iya bambanta gurgurdan irin wato yanayin weather da mace take rayuwa environment din gwargwadon yanayin wezan gwargwadon irin yadda dai zama an samu saurin balagan mata a cikin wannan yankin ko kuma jinkirin balagansu to saboda haka galibi suna cewa inda yake akwai zafi wannan ya fi nunar da ɗan adam ya zama hatta al'ada ya zama mata sun fara yinsa da wuri fiye da inda in akwai sanyi ne to dai wannan duka bayani ne na abin da ya shafi binciken likitanci da kuma masu lura da yau da gobe to saboda haka ba dai wani adadin shekaru na musamman da za a ce sai ta kai shekara kaza amma dai galibi mafi yawa majoratin mata suna fara al'ada ne daga shekara 11 zuwa shekara 18 a tsakanin wannan range daga 11 zuwa 18 to zai wahala a ce mata a wannan tsakanin ta tsallake har 18 bata fara al'ada ba yana wahala kuma kadan ne ake samu bata kai shekara 11 a ce kuma ta fara al'ada ba an fahimta ta fuskan abin da ya shafi karewan shi wato al'adan kenan tunda duk abin da ya farko yakan yi karshe idan ta fara din nan baya hatta mutun ya tana yi ba akwai wani shekaru da shekaru za su kama ta ya zama ta girma da yanzu ba za ta iya al'ada ba lokacin ta ya wuce kenan wanda ake cewa sinnul ya'as shekarun da yanzu ta fuddar rai babu maganan al'ada ta tare da ita wanda shi ma dai bai da wani adadin shekaru a ce shekara 50 ko 60 ko 70 a'a a shari'a musulunci babu wannan kai tsaye sai dai sakamakon tajriba lura da yau da gobe da mafi yawan yadda mata suke galibi masu nazari sun tabbatar da cewa mata suna tsayar da al'adarsu ne ko al'adarsu yakan tsaya ne tsakanin shekara 40 zuwa 55 mafi yawa yakan yi wahala ta daina yin al'ada kasa da shekara 40 din nan kuma yakan yi wahala a ce har ta wuce 55 tana ci gaba da yi galibi da haka tsakanin wannan 41 da 2 da 3 da 4 50 da sauransu har zuwa da 5 mafi yawa a wannan tsakanin ne jinin yake tsatsaya musu shekaru ya riga ya kama su kenan amma fa ina ta faɗa wannan ba kawai a shari'ance bane a irin lura da yau da gobe ne da kuma kula da su lamarin mata din don haka kenan tunda al'ada bashi da mafari bashi da karshe kenan akan me zamu gina hukuncin kenan dai zama famatara atil unthal haida fa huwa haidun duk lokacin da mace ta ga al'ada to shikenan ya zama al'ada sawabun bata kai shekara 10 ba sawabun ta haura shekara 55 din in dai ta tabbatar irin kalansa ne irin nau'in sa ne irin yanayin warinsa ne shikenan ya zama al'ada ba a lura da cewa yaushe ne bata kai ba ko ta wuce wa in kana duna 90 sanin ko da yarinyan bata kai shekara 9 ba aw faga 50 sana ko ta wuce shekara 50 wadhalika li anna ahkamul haidi allaka Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala wujudihi idan muka lura Allah subhanahu wa ta'ala da kansa da kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun ta'allaka abun da ya shafi jinin al'ada akan samuwarsa ko rashin sa sai zama kenan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman hukuncin yana bibiyan wannan abun samuwarsa ko rashin sa in akwai shi shine in babu shi ba shi bane don haka bashi da wani alaka da abun da ya shafi yawan shekaru karancin sa ko mafi yawan sa domin a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambayan ka dangane da abun da ya shafi al'ada haila da mata suke yi ka gaya musu huwa adhan wato kazanta ne cuta ne fa'tazilun nisaa fil mahid da haka ku nisanci mata ku nisanci mu'amala da su na aure a wannan yanayin da suke cikin al'ada suke ainihin wato abun da ya shafi bakon wata wala taqrabuhunna hatta yatuhur Allah ya ce kada ku kusance su har sai sun samu tsarki to kun ga kenan da akwai bukatan a san shekarun farawan ko karewan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa saboda yadda ake tsananin bukatan a san haka din amma rashin ambaton shekarun farawa ko gamawa din kawai Allah ya ce in akwai anisanci mata shikenan abun kenan yana bambanta yana sassaba tsakanin daga mace zuwa mace wata a farkon wata wata a tsakiyar wata wata a ƙarshen wata wata da ta yi sati wata da ta kasa haka wata da ta haura haka gurgurdan kowa yadda ɗabi'ar da Allah ya gina halittar su a kayansa to mun zo kan gaba na gaba shine sifatu damil haid yake a gane shi wannan jini na al'ada to malamai suka ce huwa damun aswadun shi wannan jinin al'ada yadda ake gane shi bakin jini ne ba irin jan jini ne irin yadda idan aka yi maka miki ka yanke hannunka da reza ko dai ka samu wani matsala ko tsautsayi a ga jan jini na fita ba to ba irin sa bane ba jajawur bane haka baki ne baki jinin sahin ka annahu muhtarikan kai ka ce wadda wato kaman jini ne wadda aka dafa shi kun ga idan aka dafa abu ai dole zai danyi baki to irin tsarin yadda kalan jinin yake kenan taglibu alaihi siyula wato jini ne wadda yake ko ba mai kauri ba ta yadda gangarawa yake masa sauki kun ga abun na da kauri ne ai gangarawansa zai yi wahala to amma bai da wani kauri yana nan tsarar ta yadda wato zai kasance yana gangarawa daga jiki wa adamut tajallud kuma zai kasance bashi da danko ma'ana bashi da kamewa ta yadda zai zama ko a cuccure ta yadda zai wahalan fita wala huraihatun kariha kuma shi al'ada ko in ce jinin yana da wani irin wari marar daɗi ba normal jini bane irin wannan wato jini ne wanda idan aka ji shi za a ji warinsa daban ne to wannan ne da a takaice shi ne siffan shi wannan jini din to mu je abu na gaba aqsamun nisa'i bin nisbati ila al-haidi rabe-raben mata dangane da abin da ya shafi shi wannan al'ada din to anan sai mu dawo zuwa ga littafin malam ya tattauna akan wannan batun yace su'al tambaya kam samun nisa'i bin nisbati ilal haid shine shafi na 27 wato nawa ne rabe-raben mata da gane da abin da ya shafi wannan magana da muke na al'ada na haila wajen amsa yace aljawab amsa wan nisa'u thalathatu aqsamin mata surrabu zuwa gida uku akan abin da ya shafi al'ada to karba mata zuwa kashi uku na farko daga cikin kaso uku mubtada'atun wato sabon shiga wacce ta fara ba kowa ce ita a cikin harkar wana yarinya ce yanzu ne abun ya fara zuwa mata na daya kenan wa mu'tadatun sai kuma wanda ta saba ita ba wai yau ne ya fara ko ta yi shekaru ma tana yi abunta to duka abun da yasa ya raba saboda musan hukuncin kowanne sannan kuma na karshe wa hamilun da kuma abun da ya shafi mai ciki shin tana al'adan ko ba ta yi kuma in tana yi ya tsaran nata yake to waɗannan su ne rabe-raben mata guda uku dangane da abun da ya shafi al'ada ko dai wacce ita yanzu ne ta fara bata ma san dawan garin ba ko dai wadda daman ta riga ta saba shekara da shekaru ko wacce tana ma da juna biyu tana da ciki a lokacin da ake magana to sai maza gaba yace su'al tambaya kam aktharul haid lil mubtada'a nawa ne mafi yawanci ko kurewan kwanakin al'ada ga wacce ta fara ita sabon shiga ce to kwanaki nawa za a bata ta yadda idan jinin bai tsaya ba za a dauka cewa jinin cuta ne lalura ne shine yace wa aktharul haid lil mubtada'a mafi kurewan kwanakin haila ga wacce ta fara 15 yawman kwana 15 ne kenan idan da za ta wuce kwana 15 za yi iznan jinin da yake ci gaba da zuwan nan a matsayin jinin cuta ba jinin al'ada ba kamar yadda malam ya faɗa da mu so mu biyo da bayani ya matsa gaba yace wa mal hukmu lil mu'tadati menene kuma hukuncin wacce ta saba ita yau da gobe ana cikin abun to ya hukuncin ta amsa yace wal mu'tadati adatuha ita kan wanda ta saba ta cigaba da tafiya akan al'adan ta da ta saba din nan to inda man ba yanzu ta fara ba ai ta san iya kwanakin da man yake zuwa mata kwana 10 ne a 7 ne 5 ne ko kasa da haka ta san da man ita mafi yawan kwanakin da yake zuwa mata don haka ta cigaba da tafiya akan wannan tsarin fa in tamada bi haddamu amma idan jinin ya cigaba da zuwa mata sabanin ta saba misali ta saba kwana 5 ne sai zama yau a wuce kwana 5 din an shiga kwana 6 7 8 har yanzu jinin bai tsaya ba kuma alhali kwana 5 ta saba yi duk wata zadat thalathata ayyamin malai yace hukuncin ta anan sai ta kara kwana 3 akan kwanakin da ta saba yi kenan idan da ta saba yin kwana 5 ne to sai zama kenan yanzu jinin bai tsaya ba a kwana 5 to sai kara kwana 3 sai zama kwana nawa kwana 8 idan ta saba yin kwana 7 ne tai kwana 7 din jinin bai tsaya ba sai ta kara kwana 3 ya zama nawa 10 to shine yace idan jinin ya cigaba da zuwa mata ta kara kwana 3 malam tujawis 15 yawman matukan dai lissafin ba zai je har ta wuce kwana 15 ba kenan da dai zama ta saba yin kwana 12 ne sai zama kwana 12 ya kare kuma jini bai tsaya ba to ta kara kwana 3 sai ta kai kwana 15 to nan abin da yake nufi shine idan ya kasance ba zai wuce kwana 15 ma'ana duk lissafin da za ta yi na wannan ƙara kwanaki uku dole ya zama a wannan tsakanin kwana 15 din da yana wuce maganan kwana 15 to ita ma ta dauke shi a matsayin ba al'ada bane a lokacin koda kuma misali bai kai kwana 15 din ba kamar da ku bada misali a karon fari tana kwana 5 ne ta ƙara kwana uku kun ga ya zama kwana 8 ma'anan zancen sa shine da zaran kwana 8 din ya cika shikenan da ta yi wankanta koda jinin bai tsaya ba ta ƙara kwana uku magana ya ƙare kun ga na Hausan sa to wannan shine abin da yake nufi in dai ta ƙara kwana uku to shikenan ko ya cigaba da zuwa dai oho ita ba ruwanta wankanta da ta yi ta cigaba da sallah wannan cigaba da zuwa dai din ba jinin al'ada bane kamar yadda malam ya faɗa ina ta cewa kamar yadda ya faɗa domin akwai dan warwara ne akwai sabana akan magana to mu matsa gaba mu gama karantawa su'ali yace tambaya wa mal hukmu lil hamil to menene hukunci ga mace mai ciki mai juna biyu ita kwana nawa da ta yi shine yace walil hamilu ba'da 3 ashhurin mace da take da juna biyu wadda cikin nan nata ya haura wata 3 15 yawman wa nahwuha ita za ta yi kwana 15 ne da makamancin sa ma'ana idan ya zama bai wuce kwana 15 ba jinin yake ta zuwa mata gashi tana da juna biyu ba matsala wa ba da 6 ashhurin amma idan ya kasance ta haura wato wata shida 20 wa nahuha ita data ile safin kwana 20 ne da wani abu wanda yake makamancin wannan abun da ya dan kasa ga koyi dan haura ka kadan abun da yake nufi anan shine idan mace cikin nata bai wuce wata uku ba ma'ana za ta yi jinin al'ada ne iya na kwana 15 ko 16 wani abu dai kusa da 15 din ko kasa kadan ko kari kadan ta yadda idan wani lokacin yayi jinin bai tsaya ba kawai ta yi buruz da shi ta dauka ba jinin al'ada ba ta ci gaba da ibadanta idan kuma cikin nata ya kai wata 6 to a lokacin jini yana ci gaba da zuwa mata bai tsaya ba har ta yi kwana 20 to shikenan tana kwana 20 din nan ko da 1 ko da 2 kusa da 20 din kasa da shi ko sama da shi kadan sai ta tsayar da wato maganan wato ta dawo kan ibadan ta yi wanka ko da bai tsaya ba ita ta watsar da maganan zuwan jini ta dauka kaman ma babu shi ta ci gaba da abubuwan ta na ibada domin abun da yasa ya bada kwana 20 a nan idan cikin ya haura wata 6 duk cikin da ya kai wata 6 ana sa ran za a iya haihuwansa to watakila ya zama wannan jinin jini ne na biki jinin aihuwa ne don haka sai sa harka bashi ratan da zai kai kwana 20 don haka in har ya kai har wannan kwanakin ba aihuwan kuma jinin bai tsaya ba to shikenan ta dauka ba al'ada bane kawai ta ci gaba ta yi wankan ta ci gaba da ibadanta kamar yadda malam ya fada su'al tambaya ce mal hukmu idza taqatta'a damul haidi menene hukunci idan jinin al'ada ana cikin yisa kawai sai aka ga ya yanke ya tsaya ba a je karshen sa ba an saba ana kwana 5 kawai da ya kwana uku sai aka ga ya dauke to me hukuncin wannan matar ya za ta yi da abubuwan ta na ibada jawab amsa yace fa idza taqatta'a damu yace idan har jinin ya yanke tana cikin yin sa bata kai karshen kwanakin da ta saba ba laffaqat ayyamahu za ta cika ta kwanakin sa ta miƙar ta karasa koda babu jinin ba za ta ci gaba da sallah ba ba za ta ci gaba da yin azaiban a watan ramadana ake sannan mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta cika kwanakin da ta saba in kwana 5 ne sai zama yau yayi kwana 3 kuma ya dauke to ba za ta dawo sallah ba sai ta cika kwana 5 din nan inji maganar malam hatta tukammila adata har sai ta cika kwanakin da ta saba yin al'ada yawan kwanakin da ta saba a watannin baya to sai ta kai karshen su kafin ta ji aran da cewa yanzu kan ya kare sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadun ta gaba daya su'al tambaya hal yahillu lil haid salatun wa ma shabaha shin ya halatta ga mai al'ada ta yi sallah da makamantan su to anan wajen ya shiga wani sabon bayani kafin mu shiga cikin wannan sabon bayanin mu gama warware abin da ya kawo su a baya domin wannan yana so ya ambata mana mawani'ul haid ne abubuwan da al'ada yake hana yin su na ibada dan a san su to kafin mu shiga sai mu warware wadancan matsalolin da ya kakkawo a baya me mafita dangane da su to jama'a duk abin da malam ya kawo duka yana kaiwa ya komo ne yana kewayewa ne karkashin maganar muddatul haid mana tazaran da mace take diba tana al'ada sawa'un wacce ta fara ne ko wacce daman ta saba yi ko mai ciki to duka abin na kewaya akan kwanaki nawa ne na kowa wanda idan ya wuce haka din za ta dauka ba jinin al'ada bane ba to anan wurin a gaskiyar magana mafi yawa daga malamai sun tafi akan cewa babu wani nassi wanda yake sahihi sarihi mana ingantacce wanda ya fito da bayani karara akan cewa kwanaki kaza ake yi na al'ada kwanaki kaza yake tsayawa kar ya wuce kwanaki kaza da sauransu a cikin littafin nan na masalikud dilala ya kawo ni bayani da yake cewa wa amma ma warada marfu'an fil babi yace abinda yazo a matsayin abinda ake jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa akan maganan kwanakin al'ada ko dai na wanda ta fara ko da ta saba ko da take da ciki yace fala yasihu minhu shay'un babu wani hadisi dai da yake tabbata da haka ya dosa su hadisai ne wanda suke rusassu ba masu inganci bane suna da rauni don haka kenan kula da wannan zamu sa maganan malam karkashin bayanin shi wannan mai masalikud dilala da ya tabbatar da cewa babu wani hadisi da aka dogara da shi wajen iyakance waɗannan kwanakin na mafi karanci ko mafi yawa saboda haka ibnul munzir a cikin littafin sa al-awsat yace laysa li aqlil haid wa la li aktharihi haddun bil ayyam musani cewa shi al'ada haila dangane da abin da ya shafi mafi karancin kwanakin sa da mafi yawan kwanakin ma'ana kora kwanakin a ce an kai kwanaki kaza dole an gama kenan yace ba shi da wani iyaka a shari'ar musulunci babu wanda zai kawo maka cewa gashi ya tabbata annabi ya ce kwana kaza ne in ya wuce kwana kaza babu shi mafi karancin sa ko mafi yawan sa to dan haka bisa ga wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani wannan shine fahimtar sa kamar yadda a baya bayanin Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen shi ma fahimtar sa kenan kuma hakikar magana wannan ita ce gaskiya idan muka yi la'akari da ita wancan aya da muka karanta dazu da Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi al'ada haila yace ka ga ya musu cewa cuta ne kazanta ne ku nisaci mata a lokacin da suke yi kun ga bai ce ku nisaci mata na kwanaki kaza ba sai sun gama kawai yace idan suna yi ku nisance su dan haka sai Allah ya dora hukuncin akan samuwan sa kawai in akwai shi in babu shi babu shi babu maganan kwanaki a bisa ga haka sai ya zama kenan akwai daga cikin mata wadda al'adan ta fata kwata ma na awa biyu ne awa uku shikenan ta gama kuma sai wani wata haka Allah ya yi ta don haka kaga ce sai ta yi kwana uku mafi karanci ko sai ta yi wuni da kwana 24 hours ina dalilin ka ina ka samu wannan babu saboda haka ita al'adar ta kenan yadda Allah ya tsara halittar ta awa biyu awa uku ta gama al'adar ta har ta yi wanka ta cigaba da abubuwan ta na ibada sai wani watan kuma kuma lafiyar ta kalau ba wani matsala wata kuma wato tana da matsala na al'adar sai ya zama sai ta yi kwanaki da yawa wata yake kwana 20 wata a watan bai wuce sati ne ma take cikin tsarki ba duk sauran kwanakin a cikin jini take kuma na al'adar ne mutukan dai da ta iya gane wannan shine kalan jinin da ya saba zuwa mata irin yanayin warin sa kenan irin yanayin sufan sa kenan shikenan koda kwana 30 din yayi a matsayin al'adar da ta dauke shi ba wani matsala saboda haka lalle mu gane cewa a shari'ar musulunci babu wani adadin kwanaki da shari'a ya sanya na iyakacin kwanakin al'ada ta fuskan mafi karancin sa minimum ko mafi yawan sa maximum din sa a ya ta'allaka ne shin akwai shi to duk hukunci da suka rataye a kansa na ba za a yi kaza da kaza da kaza ba to suna nan akan wannan matar babu shi yanzu babu to shikenan duk abin da ya rataya na cewa ba za a yi ba to yanzu za ta dawo duk ta yi su tunda yanzu babu jinin da haka hukuncin akan akwai shi ne ko babu shi duk wannan lissafin kwanakin tsakanin da Allah babu wani hujja a kayan sa da masu fadan sa suke dogara da shi to anan wurin ya kawo mana bayani akan idan jinin al'ada ya yanke a tsakiyar da ake jinin sai ya kasance kwanakin bai cika bai da ta saba yi to shi ma da irin bayanin da muka yi cewa ba wani matsala kawai in har akwai shi dan haka idan ta saba yin sati guda sai a wannan watan ta yi kwana ku ta ga ya dauke shikenan sai ta yi sallanta mawana ta yi wankan ta dawo ta cigaba da sallah in watan ramadan ne ta cigaba da yin azumin ta na ramadana in tana da miji ya halatta a ce ya neme ta a wannan tsakanin wannan babu wani matsala ba sai wai lalle ta cika yadda ta saba yi ba babu wannan sharadin an fahimta haka nan kuma da zai kasance wato an samu matsala duk da a wannan bayanin yana da kyau mu jawo ɗayan bangaren bayanin akwai kuma abu da ake ce masa istihada menene istihada shine jinin cuta wanda shi ya bambanta daga jinin al'ada yanayin kalansa da tsarinsa da ma yadda yake zuwa to idan shi kuma jinin cuta wannan na istihada din yana zuwa mace ne kusan babu yankewa kullun a cikin sa ma take wannan kuma yana nuna lalura ne wani matsala ne aka samu daga cikin ta jinin yake fita wanda da a ganshi ma galibi ja ne ba irin dai kadan al'ada da muka yi fada dazu cewa za a ganshi baki kamar wanda aka dafa ba saboda haka shi wannan istihada din wato jini ne wanda zai cigaba da zuwa mace kusan akai akai kusan yankewan nasa da rashin sa shine mafi karanci akan samuwan sa an gane Hausa na misali idan daka duba a cikin wata uku sai ka samu cewa kwata kwata kwanakin da ta zauna babu jinin bai wuce sati biyu ba ko sati uku duk wadannan sauran kwanakin da ke cikin wata uku duk a cikin jini take to wannan ya zama jinin lalura jinin cuta wannan sai a nemi magani a je asibiti a ga meye matsala din an fahimta to shi kuma kun ga wannan shi ma hukuncin sa daban wanda shi bai ma hana sallah bai ana azumi bai hana komai za ta yi kai dai kawai tsarin ta wajen abin da ya shafi yin sallan kamar da mu zo gaba shine duk sallah sai ta shiga ta yi tsarki sannan kuma ta samu bana za ta tare wato jinin kar ya zama tana sallah kuma na zuba sannan ta zo ta yi alula ta da cewa sun wajabta mata ma duk sallah sai ta yi wanka amma gaskiya wannan akwai tsanantawa babu wani nasi da yake tabbatar da cewa dole sai an yi wanka abin da yake na wajibi shine lalle duk sallah idan ya zo koda tana da alwalan dazu to sai ta je ta sashi shiga bayan gida ta tsarkake jinin ta samu wani sabon abin da ya shafi part ko menene take tara jinin da ya ta sake sa wani sannan ta zo ta saki Allah ta yi sallanta duk sallah sai ta masa haka to wannan shine kai bambancin sa da jinin Allah da shi kuma zai ba mata tayi wannan ibadan ba to saboda haka wannan shine abinda malamai suka faɗa al'ada bashi da mafi karanci kamar yadda bashi da mafi yawa to ya ake a gane cewa sarki ya samu jini ya kare yanzu da adawa a cigaba da ibada bisa ittifakin malamai ana gano haka ne ta hanya guda biyu hanyar farko shine mace ta ga alqasatul bayda menene ma'anar alqasatul bayda shine wani farin ruwa wanda yake fitowa a ƙarshen gama al'ada din wanda shi ba jini bane jini ya gama zuwan sa yayi yayin sa sai kuma wani farin ruwa ya biyo baya to wannan da yawan mata suna gane al'adar su ya zo ƙarshe ta hanyar ganin wannan farin ruwan to tana gani shikenan sai kuma a kunce kunzugo ayi sallah ayi wanka azo a cigaba da ibada na sallah wasu kuma su ba su da wannan dabi'a din ma'ana Allah bai tsara musu haka ba nace mafi yawa haka ne abun nan su amma akwai wanda su kuma ba su ganin wannan farin ruwa din abinda suke gane gama al'adar su shine wato aljafaf kafewa ya zama babu zuwan jinin ya zai gane babu zuwan jini shine a samu wani wani tissue misali ko dai wani abinda ya shafi auduga ko dai wani towel wanda yake mai tsafta mai haske dai idan mace ta sa a gabanta ta fito da shi sai ta ga babu wani alamun komai to wannan yake nuna cewa kenan jini ya tsaya an fahimta to wannan ta haka ne ake iya gane cewa jini ya tsaya in dai bata ga wannan farin ruwan ba sai ta bi wannan hanya na biyu din idan tana tsammanin yanzu kwanakinta ya kare yadda ta saba yi to amma ba tabbatar din da gasken ya tsaya ko bai tsaya ba so sai ta bi wannan hanya in bata ga wancan farin ruwan ba jama'a ya hakuri magana ne na abun da ya shafi mata kai tsaye to amma da kamar na faɗa a farko abu ne wanda mu ma yana da alaka da mutun da mu muke rayuwa da su a matsayin yayin su kannan su mazajen su iyayen su don haka yana da kyau mu san waɗannan ababe saboda mu ma zai mana amfani Allah ta'ala ya dace da mu da mu sai a nan abun da muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك آمين.